إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبتع الله ملوك كيما يقوى ما يقوى ما واندينونا من أن الرانتي والهدي منا 24 ga watan wato hudu Rabiul Tsani kenan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da yau 22 ga watan 1 shekara ta 2017. A yau za mu yi darasi na 48 a wannan littafi mai suna Littijahatul Muta'addida fi Qadiyyati Khurujil Mahdi al-Muntaba, littafin da ake bayani akan wane ne al-Mahdi na hakika, wadanne ne kuma suke da'awar mahdiyanci bisa kuskure, ko wanda ma suka kora mahdiyancin. Muna cikin tarjama ta shi Sheikh Muhammad Bello rahimahullah, kasancewar za mu shiga littafinsa da ya rubuta a kan al-Mahdi. To kafin mu shiga littafin nasa, akwai buƙatar mu san waye shi. Muna karanta tarihinsa ba don komai, don mu san matsayinsa a matsayinmu na ɗaliban ilimi mai ƙoƙari mai koyi da irin abin da suka gabatar ma wannan al'umma da wannan addinin, ko ba za mu iya kamar su ba mu yi koyi da su. Za mu tashi bincike na 5 a kan tarihin rayuwarsa, shi ne makanatuhul ilmiya wa sana'ul ulama'i alai, wato matsayinsa na ilimi da ya samu daga wurin malamai, sannan da yaban da su malamai ɗin suke masa. Ne matsayinsa duk da zamanin Sheikh Muhammad Bello ba zamani ne da ake ba da takarda irin ta digiri ko ta masters ko ta PhD ko wani professor, babu. Amma duk da haka wannan zamanin suna da suma nasu takardun shaida ɗin wanda sun fi na yau, wanda malaman zamanin sukan ba su ko suke gaya musu ko suke tabbatar musu. To irin wannan matsayin shi ne ya kamata mu ji ya shi menene matsayinsa. لقد حصلت حياة المؤلف محمد بلو بجهود طيبة مثمرة في مجال العلم وخدمته تعليما وإقراء وتدريسا وتعليفا وجهادا. شيوانا مؤلف يلا يمس رحمة شيني محمد بلو رايوسا دتبودانا تناتكي وتدقوكري da juhudi, wato gwagwarmaya da ya yi, gwagwarmaya mai kyau mai daɗin faɗa, musmiratin fi majalil ilmi, wadda ta ba da sakamako mai yawan gaske a ɓangaren ilimi, wa hidimatihi da yi ma ilimin hidima, taliman wa iqra'an ta hanyar koyarwa da kuma karantarwa. Ilmantarwa da karantarwa, to rayuwarsa ta ba da wannan wato ainihin ta yi hidima ma wannan addinin, wata birisan wata alifan wa jihadan da karantarwa da wallafe-wallafe rubuce-rubuce kenan, banda wannan kuma jeje guda da jihadi inda babansa mujahidi ne kuma wannan lokacin ana yakin ana jihadin to duk da wannan ayyuka na karantarwa da ilmantarwa da rubuce-rubuce sannan kuma babban mujahidi ne walaqad shahida lahu aqranuhu wa satibatuhu wa talamizuhu bi satil ikla wa ghazaratil ilm hakika tsararrakin sa na neman ilimi da malamansa ustazansa da kuma almajiransa dukkansu sun tabbatar sun shaida masa sun bashi shaida takardar shaida irin ta wannan zamanin na fadi a baki da tabbatarwa a aikace cewa Allah ya bashi ilimi mai yalwa mai fadi shine yana da siyasar itila wato bawa ne mai yawan bincike da laikacin ya karanta can ya laikacin ya duba can duk sun tabbatar masa da wannan sannan waghazaratul ilmi da kuma ilimi mai yawan gaske dukkan sun bashi wannan shaida din wacce ta fi shaidan yanzu da za a baka takarda wata jami'a ta baka ta yi kila ma thesis din ba kai ka rubuta shi ba taruwa kai aka rubuta maka ko wani ne ya rubuta haka dai kamar yadda yanzu take faruwa wani ma kuɗi zai bayar kawai a bashi takardar shaida din wasu a zamaninsu ba haka ba ne a aikace ne aikinka da kake na karantarwa da ilmantarwa da rubuce-rubucen da gwagwarmayar da kake ita ce take sa a shaida ka cancanci a kira ka ustazu ko a kira ka da wata kalma da ake faɗi a wancan zamanin ta ilimi ai za ta kallama fi ilmin min al-ulumi aw fannin min al-fununi zanna sami wa annahu la yutqinu ghayrahu idan ya tashi yayi magana a wani ilimi a wani fanni na ilimi daga fannoni na ilimi to mai saurare sai ya zatan ba abin da ya iya sai wannan fannin fannoni daban-daban kun san ilimi fanni ne akwai fanni na lugha ita kanta larabcin da fannin da ya shafi tafsiri da shi da ulum dinsa hadisi da mustalahinsa fiqh da usulinsa da qawaidinsa sannan abin da ya shafi sira abin da ya shafi hatta bangaren magunguna tibbu kenan bangaren rayuwa sanin akhlaq tsire-tsire da wai duk waɗannan fannoni na ilimi to duk wanda ya tashi na bayani yana magana a kansa kai ka ce wannan ya sani bai san can ba wannan yana nuna maka irin fadin ilimin da Allah ya ba su kenan wa zalika li ihkamihi lahu wa tabahhurihi fi saboda zaka ga ya kware ya zurfafa a wannan ilimin da yake magana a kan shi wa la'arifu bima kana ya'maluhu fi hayatihi min al-jihadi bilidi wal jisani wa mu'azaratihi li abihi fi dhabbi 'an ad-din wa iqamatihi bi ra'ayati shu'uni ad-dawla la ya'jabu kull al-ajab min barakati waqtihi wato wanda yake bincike kokarin ya san rayuwar shi Sheikh Muhammad Bello Allah ya masa rahama da irin gwagwarmayar sa da kokarin sa da yayi da hannunsa wajen rubuce-rubuce kenan sannan da harshensa wajen bayani da karantarwa da ilmantarwa sannan da taimaka ma mahaifinsa da dafa masa da tallafa masa wajen jihadin da yayi da wajen kare wannan addinin domin lokacin shi ma ya sha fama iri daban-daban ga fama da wanda suke suna kokari su kare musuluncin ga wanda suke cikin musuluncin sun fahimce ba daidai ba kuma suna ma kiran kansu malamai ga wanda suka shigo da abubuwan da babu abubuwa na bid'a waɗannan abubuwa babansa ya sha fama da su a lokacin Shehu Muhammad Bello sai ya zama mai tallafa masa mai dafa masa ta nagari kenan wanda yake taimaka ma babansa wajen tabbatar da gaskiya to shine ya zama wa mu'azaratihi li abihi fi dhabbi 'an ad-din ya zama ya tallafa ma babansa wajen kariya da kakkabe mu abinda aka tusa cikin wannan addinin wanda ba daidai ba wa iqamatihi bi ra'ayati shu'uni ad-dawla da kuma tsayuwar da babansa yayi wajen tabbatar da kiyaye wannan daula da ya kafa tashi ta Usmaniya fushi dan nasa Muhammad Bello nan ma ya tallafa masa ya dafa masa wajen tabbatar da daula. To duk mai bincike akan halayyar shi Muhammad Bello zai yi mamaki, dukkan mamaki na yadda rayuwarsa Allah ya sanya mata albarka da lokacinsa, takaitaccen lokacin da Allah ya bashi yayi ayyuka masu yawan gaske wa quwwata tahammulihi, kuma za ka yi mamakin irin yadda yake da ƙarfin ɗauka abubuwan da aka tsora masa, wanda in ba wanda Allah ya ce maka ba zai iya su ba, a ce kai ne wallafe-wallafe rubutu ba abu mai wahalar shi. In maganar ilimi ba abu ne kawai za ka rubuta ne ga dama ba, ba ta tsinniya ba ce, ba surutu ba ne, surutu sai kai awa biyu awa uku kana ta yi, amma rubutu da za ka rubuta ilimi wanda wani zai karanta ba magana ce mai sauki ba, abu ne mai sauki ba. To ga rubuce-rubucen, ga karantarwa, ga ilmantarwa, sannan ga kuma zuwa jihadi, duk a wannan ɗan lokacin nashi Allah ya bashi ikon ɗaukan wannan nauyi wa jalajihi da irin wato ainihin ƙarfinsa da juriyarsa wajen ɗaukan wannan abubuwa. Mai bincike a kan rayuwarsa zai yi mamakin gaske, ya ce fa subhana man manahu tilka almawahib, ya tabbata ga Allah wanda ya bashi wannan baiwa da wannan kyaututtuka masu yawa, na haɗa masa wannan kyautar wanda ba kowa ke ba ba. Wani za ka ga ya ƙware wajen koyarwa amma bai damu da rubutu ba, wani ya ƙware wajen rubuce-rubuce amma bai saba karantarwa ba, wani duk zai iya amma a fita jihadi yana da wahala, ko irin na yau fita da hawa a je a karantar a je nan wani bai iya ba, wani ya iya fita da awar amma ba zai iya zama ya karanta haka dai, amma shi duk aka haɗa masa Allah ya sa masa wannan albarka a rayuwarsa. وقد أثنى عليه المؤرخون والمواطنون وغير المواطنين يتواتو موال واتو مالمان تاريخي مثلا تاريخي دسكي بنتكي نما لمي سيقرا يوص ديدس قدانة دئتا لسكين جدا مصمم لنا الناجيريا كنان مصمم واتسا الناجيريا تدا وكما كسر هوسا تدا وستشافون جر ta haɗo da wani yanki na Kamaru da nan ɗin yankin Najeriya da wani ma yanki na Chadi, duk ƙasa ce wacce take musulunci ya ainihin baibaye. To tarihi a wannan lokacin wanda suka bibiyi su a suke ma musulunci hidima su ne malaman tarihi na cikin gida da ma wasunsu har na wajen sun yaba masa da suka karanta tarihinsa. وقال عنه صاحب الكشف والبيان ونمربوط للتاج من سنة الكشف والبيان إنا لله وإنا إليه راجعون ينا فدي يكي سوى ثم لازم الشيخ وأصحابه فضم إلى صدره ما حرك صدورهم من العلم وقد أتاه الله من الذكاء والبصيرة وقوة الحفظ ما ساعده على أن يدرك في يسير من الزمن ما لم يدركه أقرانه. وانا أن يكوتن لقوانت اللي تاهي ميسونا الكشف والبيان حتشيكي سواشي شا محمد بيلو يا لزمتي الشيخ هنا نفهم بابان سكينا الشيخ عثمان بن فوجي لزمت الشيني المادري زمينا تالد ما لم ينسى زمن جدا زي في تياكي لينا تالد شي وتتفيا زي كويو شينا نن تالد شينا قوات إلين ya lizimce shi wa sahabahu, haka ne ya lizimci abokan babansa, abokan shi Shehu Usman wanda suke suma malamai ne, ya lizimce su tunda ya sami gatanci, tunda ya taso ba abin da yake banda harkar ilimi, ba abin da yake banda karatu, yayi auren babansa, yayi auren abokan babansa, wannan kun ga shi ya bashi dama. Fa zamma ila sadrihi ma hawadhu sudurahum min aqwatu suduruhum min al-ilm, sai ya tattaro abinda duk kira zan su suka kunsa ne ilimi, shi sai ya kunsa ya hada shi. Kamar Imam Ahmad ne in kana karanta tarihin Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi da Imam Ahmad, sai kaga shi da yazo biya tattaro nasu ilimin ya hada tunda yazo bayan su, ya karanta ne Abu Hanifa ya rubuta me ya karantar ya karanta ne Imam Malik ya karanta ne Imam Shafi'i saboda haka shi yasa mazhabarsa sai tafi fadi kuma tafi kusa da abin da yake shine na sunna shi yasa ake kiran shi Imam Ahlus Sunna wal Jama'a an fahimta da kyau to haka shi ma Muhammad Bello damar da ya samu na cewa babansa babban malami ne abokan babansa manya-manyan malamai ne kuma ba abin da yake banda karatun da bincike sai ya tattara duk abin da su suka samu ya tusa shi cikin kirjinsa wa qad ataahu Allahu min az-zaka'i wal basira sannan ga wani abu da ke taimaka wajen samun ilimi dandanan shine az-zaka kwakwalwa kaifin fahimta Allah ya bashi wannan kaifin fahimta ya bashi basira wa quwwatul hizzi da karfin hadda duk abin da ya karanta Allah zai bashi ikon ya haddace ma sa'adahu ala an yudrika fi yasirin min az-zaman wanda wannan ya taimaka mai ya riski ya sami abubuwa masu yawan gaske a cikin karamin wato a cikin karamin lokaci karamin zamani maimakon cewa sai ya dau shekaru yana ta karatu cikin lokaci kadan ya sami karatu mai yawan gaske malami diriku a karanuhu wanda sauran tsarin rakinsa su ba sami wannan ba saboda wannan abuwa da ya samu na dama wanda kila su ba samu ba dama daga cikin abin da ke taimaka mu mai neman ilimi ya zama yana da kwakwalwa yana son karatun kuma yana da gatanci mai gatanci ba abin da ke hana shi karatun wataƙila wani yana son karatu inda za a je a yi karatun bai da jarin da za shi wurin karatun littafin da za a saya a karanta bai da kuɗin sai littafin lokacin da za a zauna a yi karatun shi dole sai ya tafi nemo abinci dole sai ya tafi kasuwa ko sai ya je aiki ko sai ya je noma shi ko dan gata dare da rana karatu yake wannan ya taimaki shi Sheikh Muhammad Bello wanda za mu karanta littafin shi nan gaba da ya rubuta a kan almahadi wannan yabo ne da malamai suka yi mashi wanda ya fi nan bai girma ko takardar shaida da yau ake rubutawa a ba mutum ina fata kun gane domin a cikin su akwai na hakika wanda aka baya cancance su akwai kuma wanda ana dai bayarwa ne wanda aka baya din inda za a tsitsiye shi wataƙila za a ga abin da aka ce din ba haka ba ne Allah ya sa mu dace al-mafasu sadis da yake a takaice ake bayanin tarihin nasa inda yi za a yi tarihin nashi kadai shi ma littafi za a yi mu ko yanzu muna so ne mu haska akan waye shi kafin mu shiga bayani kan littafinsa sai bayani kan shiyukuhu malamansa kamar yadda na gaya mana wata ran cewa duk malami na gari in an zo ana tarjamarsa dole ne a faɗi waɗannan abubuwa shi wurin suwa ya karatu sannan shi kuma suwa ya ke karatu a wurinsa an gane sannan in yayi da ya karatu me ya rubuta wanda za a amfana ko bayan ba rayuwarsa me ya ilmantar wanda ɗaliban da ya bari bayan ba shi za su iya ɗorawa wannan malami dole sai an bi amma wani ya zo ya naɗa wato ainihin rawanin malinta ya naɗa ma kan shi a ba shi kujera ta ilimi cewa malami ne in an aje shi an ce suwaye malamansa ba zai iya nunawa ba ba a san su ba ko a cikin gida ko a waje wannan hadari ne ka ɗauke shi a matsayinka ce za ka je ka karatu wurin shi dan akwai matsala dan shi ilimi malamai sun ce sarka ne silsila ne wurin wakai shi ma wurin waye har a dangana zuwa ga sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata ba karatu na kawai na ka ba ka zo ka tara mutane da rawani kana kewaye gari kana nuna kai malami ne shikenan saboda yawan jahilai na bin ka a yadda kai malamin ne shikenan wannan matsala ce to ga malamansa ta'allama al-imamu amirul mu'minina Muhammad Bello ba'da idhi bada'i inda walidihi nan akwai inda kuskuren bugu sai kusa inda a wurin inda walidihi al-alimul mujahidul kabir al-sheikh Usman bin Fodi farkon farawa shi wanda muke bayanin tarihinsa shine wato ainihin al-imamu amirul mu'minin Muhammad Bello ya nemi iliminsa ko ya sami ilimin sa ne farkon farawa a wurin mahaifinsa. Waye mahaifinsa? Shine babban mujahidin nan, babban shehin nan, Usman bin Fodi. To shine malamin sa na farko, shine shehin sa na farko. Bayan nan wa ammuhu ko wa ammihi al-Sheikh Abdullah bin Fodi, malamin sa na biyu shine babbansa, wato ainihin Abdullah bin Fodi, shaƙiƙi na ɗan uwa ga mahaifinsa kenan, shaƙiƙin mahaifinsa, wanda kowa shi ma ya ɗaga masa tutar malinta. Shi ma inda za a zo a gaya maka waye shi, za ka san cewa malami ne, kamar da za mu ɗan ji kaɗan a nan gaba. Rayi karatu shi ne shehinsa na biyu, malaminsa na biyu kenan. Wa ta'allama kazalika inda Sheikh Ahmad al-Barnawi, har wa yau ya yi karatu a wurin Sheikh Ahmad al-Barnawi, wani babban malami a wancan zamanin, sananne mashuhuri malami, shi ma ya yi karatu a hannunsa. Wa Sheikh Ahmad Zakawi, shi ma ya yi karatu a hannunsa. Sannan wa Sheikh Sulaiman wa Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Wankari, waɗannan ji ya yi karatu a wurinsu. Shi wannan Muhammad bin Abi Bakr al-Wankari, wato mutumin Wangara, wato ba nan ƙasar ba kenan, ba san yau tana cin ina, tana Senegal ne ko Mali nan dai area ko. Wa nala minhu ijazatan, har ma ya ba shi abin da ake kira ijaza, wanda za ka karatu gaban malami na Qur'ani, ta yi ya ji daga farkon fatiha har ƙarshe. In ya gama ya gamsu ka iya, ya rubuta ijaza ya baka. Ijaza tana nuna kai ya yi karatun nan a hannunka, ka yadda ya yi, wanda kai ma ka yi wurin wane-wane ya yi har a dangana zuwa ga sama. Kwanan nan wani bawan Allah ya zo nan, ya ɗauki ɗalibai guda biyar, ya koya, suka yi karatu hajjizai ne dama na Qur'ani, amma suka zauna suke tasmini a gaban shi wajen kwana sama da ko 15 ko nawa ne, ban iya tunawa. Cikin ɗaliban ɗaya zo yake nuna man ijazar da aka ba shi. Ijaza take dace yanzu a zamanance za a rubuta ta cewa wannan ɗalibi ya yi karatu a hannuna, kamar shi tunda kira'a ce ta Qur'ani, ya ce ya karanta Qur'ani da kira'a ta haf ko annafe a wurinsa daga farkon Qur'ani har ƙarshensa, ya ji karatun, saboda haka ya ba shi ijaza ta cewa ya yi karatun nan gaban shi. Shi kuma a takardar ya yi karatu wurin wane, wanan ya yi wurin wane, wane ya yi wurin wane, wane har aka jingina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Su biyar kwanan nan, shi wanda ya zo tun daga Masar ya zo ya yi masu wannan karatun, shi kuma can shi ma da wani shehin da ya haka dai. To haka ake hadisi ana wannan, haka nan ɓangaren fiqhu ma ana yi. To wannan malamin ya ba shi Muhammad Bello ijaza, shi ne wa nala minhu ijazatan, ya karɓi ijaza a hannunsa, wacce take nuna sanadin iliminsa ya tafi zuwa sama. Kun gane da kyau. Wa akhadha aidan an ummihi al-qanita al-alima Hawwa bintu alim Adam, har wa yau ya yi karatu wato ainihin auren mahaifiyarsa, wato mahaifiyar nan tasa babban malama mai ƙanƙan da kai ko mai tsoron Allah, mai suna Hawwa bintu alim Adam, ƴar babban malamin nan Adamu, wato ya yi karatu a hannunta. Kaga ya yi karatu a hannun mahaifinsa, ya yi karatu a hannun mahaifiyarsa. Kaga dole ne a ce ya taso a gida, babansa malami, babansa malama, karatun ne kada a gaban shi, ya sami dama ce karatu. Yau da dama ko karatu ne na zamanin nan, za ka ga ɗan da ya gamu da ɓangare biyu, uwar ta damu da karatun, baban ya damu da karatun, ko ina abin da ake so yi karatun. Ta ga irin wannan ƴaƴan sun fi ba da himma wajen karatu fiye da waɗanda suke uban na yi uwar tana warwarewa. Uban yana yi ita ba abin da ya dame ta, ko kuma ita tana ƙoƙarin shi ko uban ba ruwan shi, sai ga ɗan ba zai sami dukkan tallafin da ya kamata ya samu ba. To shi Sheikh Muhammad Bello ya sami wannan gatancin. ومن أساتذته مودب كف مامبروكنا والعالم محمود والشيخ وكف وشيخ والده جبريل بن عمر الأغدسي هل ويودك شمان يمان يم أستاذنسا ونسكرن تدشي مودب أنا مودب في لاتنسيني وكما كان تسانا في مالكنا babban malami wanda ake kiran shi mambarau ko kila malam barau ne ko ya dai haka dai aka rubuta shi ko yayi karatu a hannun shi wal alim mahmud yayi karatu rin malam mahmud sannan da shehin malamin sa yayi karatu rin malamin mahaifinsa waye malamin mahaifinsa shine jibril bin umar al agadasi agadasi tana cikin ina tana cikin Nijar ko to babban malamin nan na shi Sheikh Usman bin Fodi to har wurin sa ya tsallaka yayi karatu shi ma'ana shi kai shi Muhammad Ballak kenan yayi karatu rin baban sa kuma yayi karatu rin malamin baban sa kun ga gatuncin da ya samu Walhaj Abdullah Al-Makki yayi karatu rin Alhaji Abdullah kasan nan lokacin an ce Alhaji ba fa Alhaji ne irin nayo ba dan ba jirgi ya je ba awa hudu ya darajidda a shekara da shekaru a kafa ke tafiya ga hadira irin nada inda za a keta jeji da namun jeji ga hadira ne a kiyake na kabilu da ake fama da shi haka ake ai zango can a shekara can wani bin guzuri ya yanke a tsaya ai noma a hanya ko ai kiyo sannan sake samun guzuri ai gaba da haka yake zuwa haji shi yasa mu ce dama kai ma baka isa ka kira sunan da sura ba ai ba irin yau bane sai ta isa ya wajen shekara biyar goma ba shi gida sanai da kawai ka ce mashi Abubakar ko Garba ai ba zai yi ba dole ka ce Alhaji eh waya ka ce wani ya jaje da ko aka ce aka ce mashi Alhaji ya ce abin ba dole ba aka dole ta wancan lokacin kalmar Alhaji gaskiya wata lambar girma ce babba dan ba kowa ke samun ta ba shi yasa nan gabas yammacin Afirka daga nan zuwa su Niger su Senegal su ina duk zaka ji ana cewa Alhaji Alhaji asalin Alhaji wanda yake cikin aikin hajji ko kamar ka wato ainihin kamar sallah ce ka ce musalli ko haka nan Alhaji mai ziyara lokacin da kake ziyara za a kira ka wannan Hujjajur Rahman ko haka ake kiran su to san da ka gama ai shi kenan sunan ya gama amma sau da wuyar da ake cewa can zamanin duk wanda ya je ya dawo kuma sai ya ci gaba da karɓa alhajin sa kun gane da kyau har ma in ba ga mai kila ji ba daki to amma yanzu yadda haji ta zama yau ina ganin kila ba bukatar sai an kira ka alhaji ko saboda kowa alhaji alhaji ai alhaji sai su yau ko saboda haka ka je haji Allah ya san ka je ka san kafaralinka kamar sallah ce ba za a ce maka mai sallah ba dan kullun kana ce ta ko yasa yanzu ba bukatar a kira mutum alhaji amma a wancan zamanin kalma ce mai girma ko shi wannan Alhaji Abdullah Al-Makki yayi karatu a hannunsa sannan wa Qamaruddin yayi karatu a wani malami mai yanda ake mai lakabi da Qamaruddin wannan duka ana gaya mana manya-manyan shehunai ne wanda shi Sheikh Muhammad Bello ya karatu a hannunsu wa lam yazal ya'khudhu al-uluma fi mukhtalif al-funun bai gushe ba dai shi Muhammad Bello Allah ya masa rahama yana karfar ilmomi daban-daban a fannoni kuma daban-daban hatta sara baharan fil ilmi har sai da yawa yi gari ya zama shi ma zama kamar wata teku wajen ilimi ya kwankwada ya sha da yawa wa kadhalika min fadlillahi wa inayatihi ala al-imam Muhammad Bello wa walidihi wa ammi an akhadhu al-uluma min mukhtalif ash-shuyukh haka nan falala da Allah yayi masa da shi da mahaifinsa da bakkwansa sun sami sun karbi ilimi daga daban-daban na malamai wato mukhtalifil ulum wato shehu malamai daban-daban shehunne yin karatu a wurin ko a da da yanzu yana da muhimmanci dan su malamai kansu kowa da irin bayo da Allah ya mashi yanzu ka je ka karanta littafin riyadus salihin auren malami ka sake tsallaka ka karanta shi wani malamin ka karanta shi auren wani ka ga littafi da ni amma za ka ji abinda ka samu a can ka sami wani ƙarin ilimin a hannun can abinda ka samu a can haka da malamai suke sai ka ga dalibi ya ja karanta sahih al-bukhari wurin wannan malamin ya sauke sai kuma ya koma wani wancan malamin ya sake karanta shi ba wajen ya raina wancan karatun da ya ba saboda baiwa ta ilimi shi ilimi teku ne fa'i gare shi kuma kowa da irin baiwar da Allah ya mashi wani za ka ga ka yi karatu banda karatun kuma ka koyi ɗabi'u na gari tare da shi tare da ilimi wani ka koyi ilimi tare da tarbiyya wani kuma ka koyi ilimin iya zunzurutun ilimin amma ɓangaren akhlaq ɗin malamin kila sai dai ka ban mashi kayan shi dan kila idan za a ɗauko a baje su watakila ba za ku tafi tare ba saboda ɗabi'unsa shi kuma haka suke amma ga ilimin kuma Allah ya bashi ba a samu wannan kaga irin wannan kayi can sai ka tattaro wancan da iliminsa da ɗabi'unsa na gari wancan da iliminsa da haƙurinsa wancan da iliminsa da murmushinsa wancan da iliminsa da ɗaura fuskarsa kowa haka koya shi ma ɗaura fuska yana da amfani wani lokaci ko imana ɗalibai kabari suka raina ka gaba ɗaya ai kuma sai su sa maka wani sunan daban to kaga kowane in ka tattaro sai ka ga kai kuma in ka zo ka baje naka kolin sai ka ga abin da za ka amfanar da yawa shi ya sa malamai tun a da suke wannan to balle yau kuma da za ka ga malamai dama ko a karatu na nizamiya suna da yawan gaske za ka ga malamai wannan shekarar wanda za su karantar da kai daban wancan shekarar kana aji ɗaya daban aji biyu daban aji in ka tattara sun ga malamai sun kusa ɗari wanda kai karatu daban-daban kowa da irin fasaha da Allah ya bashi kuma da irin ilimin da Allah ya bashi to shi ma a wancan lokacin ni'imar da suka samu su uku nan wato sun yi karatu wurin malamai daban-daban manya-manyan shehunai wa kulluhum ulama'un biladihim min al-fallaniyin wal hausawiyin wal barnawiyin kuma wani babban abin farin ciki dukkan su malamai ne na wato garuruwan su malamai kole wanda suke na kabilar Fulani ko kabilar Hausa ko kuma kabila ta Kanuri su ne bare-bare kenan wanda su suka fi shahara ta yi wani ya ce shi ba a faɗi kabilar su ba wannan haka Allah ke yi kunshi a ko'ina kuma a kowane zamani za ka ga kabilu da yawa amma sai ka ga an fifito su a kan wasu ba ana nufin sauran su ba Allah bai san da su ba ko ko ba su da tasu darajar kun fahimta da kyau haka Allah yake ku duba a duniya gaba ɗaya sai Allah ya fifita Makka da Madina akan sauran wurare da kuma Masjidil Aqsa to da ya fifita sauran ƙasashen su ma yana Allah ne ko haka nan ka ɗauki duwatsu ga su nan da yawa a duniya amma ka ɗau dutsen Uhud aka fifita shi akan sauran duwatsu haka ne ko ba haka ba haka nan cikin mutane da Allah ya halitta ya ɗauki annabawa ya fifita su akan saura haka nan a cikin annabawan aka zaɓi manzanni cikinsu aka zaɓi ƙwaya biyar aka fifita su akan saura cikin biyar nan aka ɗauki sallallahu alaihi wasallam aka fifita shi akan su ai sauran ma duk halittu ne na Allah haka nan duk abin da ka taho shi ya sa a ɓangaren ƙabilu ma haka karka ji kai ko a faɗi ƙabilar ka ka damu ba damu komai abin da yake bukata inna akramakum indallahi taqakum mafi girma da karamci a wurin Allah cikin ku wanda yafi jin tsoron Allah din ko ba ka cikin ku duba sabin nan Bilal mutuna Habasha ne ko sanan Habasha irin mu ne bakaki amma ku dubi matsayin da yake da shi da ya imani da Allah rubi Salman al-Farisi ko ko ba haka bane duk waɗannan ƙabilu ne in ka haɗa su da na Larabawa ba kowa ba a Larabawa ma Qurayshawa amma sai Abubakar ya ga Bilal ya ce mashi wannan shugabanmu ne kuma shugabanmu ne ya yanta shi abinan afwan Umar zai ga Bilal ya ce wannan shugabanmu ne kuma shugabanmu yana nufin Abubakar ke yanta shi kai za ka haɗa da Abubakar da Bilal ɗaya Abubakar ba Qurayshi ne shine khalifa na biyu malamai ahlus sunna suna cewa da wani manzo bayan manzo Abubakar ne amma Umar saboda karfin imanin Bilal duk da bakin shi ya kalle yace wannan shugaban mu ne me ba shi wannan matsayin imani shi yasa karka taba damuwa kullum ana fadin wata kabila dan ko ta fi shahara cikin kabilu karka ga ko kai amma a'a wannan na Allah ne kai dai maza kyauta ta takawarka da imanin ka tsakaninka da Allah sai Allah ya daukaka ka kila ma ka su wanda ya fito daga cikin wancan kabilan to sai yan karatu cikin waɗannan malaman da suka fito cikin wannan kabilan wa fi ma yali asharu man ta'athara bihim min shuyukhihi a cikin abin da zai zo nan gaba za mu ji mafi shaharan malaman da suka tasirance da su me tasiri shine kai karatu wajen malamai 10 ko 20 amma a cikin su sai ka tafi tasirantuwa da 2 ko 3 me tasiri ma'ana ka rika zama dabi'unka kamar irin nasu akwai wani malamin mu Ali Zahrani hafizahullah yana nan da rai malamin tarbiyya ne malami na education malami ne a wannan fannin nashi ya cancanta ka sallama mishi mutum ne muraddi banda wato course din da yake koyawa din kuma ya tasirantu da course din da wahala ka ga dalibi kun san dai tsaye dalibai a aji a ce dukkan su sun hadu sun ittifaki zaka ga cewa malamin nan ya masa daidai ana samu wannan sai wani ya ce wannan ko faduwa kai a course din sa daliban da suke faduwa sai sun yarda cewa sun fadi ne kuma zai ma'ana ba ta jin haushin shi Zahrani saboda irin mu'amalar shi irin yadda yake haka nan shi Muhammadu Muqtar Ash-Shanqidi wanda yanzu haka yana da kujera a masallacin manzo sunan sallan malami ne shi kuma na fiqh to shi ma a yadda yake da madda shi yadda yake ba yadda zaka yi ne zaka karatu shi baka tafiyanta da shi ba saboda irin mu'amalar shi da irin tawazu'unsa da kuma ilimin da Allah ya bashi a wannan fannin sai zo yana maka fiqhu masabobin nan duka sai ya fado maka ra'ayin kowane imani da dalilin sa da abin da ya dogara sannan ya zo yi abin da ake kira tawjihul aqwal ya tarjihi komai Muhammadu Muqtar Ash-Shanqidi kenan ya karantar da mu fiqhu mun karanta mudatul ahkam a gaban sa a harami zaka ga ba yadda zaka yi saboda irin dabi'un sa na gari baka tasirance da shi ba to irin waɗannan su ne za ka yi karatu wurin malamai da yawa amma da wa ka tasirantu waye ne ka fi jin daɗin karatun shi kai kanka kila za ka ga cewa na za ka cewa ka fi so cikin malamai za ka cewa na da wani to shi Muhammad Ballo su waye tasirantu da su na ɗaya shi ne aka ce walidu mahaifinsa Al-Sheikh Usman bin Fodi rahimahullah ta'ala ولد أبو محمد الشيخ عثمان بن محمد بن فودي يوم الأحد في أواخر صفر عام 1168 هجرية ببلد يسمى دتجل وهي قرية صغيرة بأرض غودر في منطقة صحراوية في شمال وادي ريما wato tunda mun ji yanzu kawai ɗaya daga cikin malaman da ya tasirin da shi ne wato Shehu Usmanu kawai Shehu Usmanu yana da kyau mu ɗan ji takaitaccen tarihinsa mahaifinsa Shehu shi ne ana mai laƙabi da Abu Muhammad waye Muhammad ɗin shi ne Muhammad Bello ko ana masa laƙabi da lambar girma ta Ashir Shehu Usmanu bin Fodi wato bin Muhammad bin Fodi an haifi sa ne ranar Lahadi a ƙarshen watan Safar shekara ta 1168 hijiriya a yau shekara nawa kenan in ka ɗau 1438 ka kwashe watakila zai baka shekara 270 kenan ko ran shekara 270 lokacin ku tura ba su shigo ba ba su zo ba lokacin ba irin tsari ne na yau ba kuna fahimta da kyau a wannan shekara aka haife shi shekara 270 kenan da haihuwarsa ana haife shi ne cikin watan safar a wani gari da ake kiran shi Tagel. Wannan garin wata alƙarya ce ƙarama, ta iya cewa wani ƙauye ne ba babban gari ba, saboda irin rayuwar da suke a wancan lokacin rayuwa ce ta mutum za a fai a ƙauye ya tashi karatu kuma har ya kai inda zai kai, tunda lokacin kiwo da noma shine sana'arsu. Wannan gari na Tagel yana cikin ƙasar Gober a wancan lokacin, kiman ɗikatin Saharawiya a wani yanki ne na Sahara, fi shimali wadi Rima a can wani yanki na kogin Rima, a yanzu ma yana nan haka ake kiran shi ko? Sannan wa shimali nahar Sokoto, kuma a arewacin kogi wancan wadi ina jin tafki ne, tafki Rima ake ta ko? Ko ko kogi yake ta? Rima ne wani. Sai wai kogi ne ko tafki ne? Kogi ne? To. Sannan akwai kuma nahar Sokoto da wani kuma kogin na Sokoto. Wannan ayam a arewacin wuni ne, haisu kana takhba'u fi zalika alwaqti li Gober, ita wannan area gaba ɗaya tana karkashin kasar Gober a wancan zamanin. Wa bainaha wa baina asimati Gober alqadawa masafatu 60 milan, tsakanin garin da wato headquarter ta Gober a wancan zamanin wanda ake kiran shi alqadawa, akwai mil wato 60 tsakankanin su, mil 60 irin na da ba kilomita irin ke ba kenan. Wannan da ana so nuna maka in ka dauki map kenan, kana bincike a ina ka ji shi Sheikh Usman a wani gari ne, a wace area ce, to wannan shine ake maka bayani. Wani sha Sheikh fi usratin tayyibatin tamtazu bil fiqhi, shi Sheikh Usman bin Hodi wato da shi da ahalinsa iyalansa kenan ya rayu ya girma, wato rayuwa mai daɗi wacce take kuma kunshe da fiqhu, ilimi na sanin shari'a kenan, wa tarbiya wal ilmi wal ibada, wato rayuwar Sheikh Usman kunshe take da ilimi na fiqhu, da ilimi na tarbiya, da ilimi na ibada, duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya haka ya taso tunda ya taso. Wa kaza al ilma an abi, shi ma ya kai ilimi a wurin mahaifinsa shine Muhammad Hoji. Wa walidatihi Hawwa, kuma shi ma ya yi karatu a wurin mahaifiyarsa mai suna Hawwa. Kun ga ashe su a wancan zamanin mata suna karatu, har ma ai karatun a hannunsu, kamar yau yadda karatun boko ake yi, za ka ga yaro babu sakila ta yi digiri, wata har masters, saboda haka in ta je yaron ya je karatu ya dawo irin lesson ɗin ga uwarsa ce take mai ko? Ba ba haka ake ba. Ya kamata yadda suke ma ƴaƴan lesson na boko, ya kamata iyaye mata su rika ma ƴaƴan lesson na karatun addini. Wannan shine ya zama yadda kika iya boko kuma addinin ma kin iya, in yazo yana karatu zaki mai gyare-gyare, ya yake fitar da harufa, ya yake karanta Qur'ani, duka zaki iya gyara masa, zaki ya tsora shi kan daidai, domin kun ji yanzu tarihin duk magabatan nan suna karatu a wurin iyayensu mata. Kun fahimta da kyau? Har wa yau ya yi karatu wa jaddatihi Ruqayya, shi ya yi karatu a wurin wato ainihin kakarsa Ruqayya, wato afuwan na yi ɗan kuskure a nan, a nan wurin Sheikh da ya ce Sheikh a nan, wani sha'ar Sheikh, kuna fahimta da kyau? Haka ne, wato abin da kakar shi ce gaza haka ne, ba kuskure bane. Wajadatihi Ruqayya, shi Sheikh Usman ya yi karatu a wurin kakarsa mai suna Ruqayya. Wa ammihi Usman, shi ma ya yi karatu a wurin babbansa mai suna wa Usman, kamar yadda shi sai Sheikh Muhammad Bello ya karatu a wurin babbansa wa Abdullahi, to shi ma Sheikh Usman ya yi karatu a wurin babbansa mai suna Usman. Sannan wa khalihi Muhammad Sambo, shi da Sheikh Usman ya karatu wurin khali dan uwan mace sa kenan. Ku duba duk bangarori biyu malamai ne, wajen mahaifiya da wajen mahaifi biya ya karatu a wurin su. Wa Sheikh Jibril bin Umar kuma ya karatu a wurin wancan malami da muka fadi tun dazu, Sheikh Jibril bin Umar. Wa sannan wa ghairihim min al-ulama'i al-ajilla, da wasu su na malamai masu daraja masu kima duka dai shehu Usman yayi karatu a hannunsa fa'ula munzu sigari bin nabahati wa zaka wa hubbul ilm shi ma shehu Usman wato ya zurfafa yayi zurfi sosai tun yana dan karamin sa kabajan wato nabaha shine kwakwalwa kenan da yanayi na wato yanayi da ya samu wanda zai bashi dama shi ma yi karatu da kwakwalwa da kuma san ilimi din san ilimi na ɗaya daga cikin da ke taimaka mata same shi domin neman ilimi na da wahala to san shi zai sa ba za ka ga wahalar shi kuma ba za ka daina ba yanzu wannan ɗan karatun da muke taɓa saki-saki ka daure a ɗaya mana ka ɗauki na abin da malamin ke in ba ka daure ba in ba san abin kake ba zai yau ka zo satin gaba ba ka zo ba satin gaba ka zo kila mai bin shi ka ta harkarka to me zai sa maka wannan saboda ba ka san karatun amma da kana san shi yadda za ka tsara program ɗinka da tsara barnamas ɗinka na abubuwanka dole za ka ware wannan lokacin duk abin da za ka tsara in tafiya ce ba za ka sa ta ba daidai lokacin in wani za ka yi ma alƙawari za ku haɗu ba za ka sa mai time ɗin neman iliminka ba duk abin da kake za ka tsara saboda ilimin kana san shi randa duk aka yi babu kai za ka ji ka yi wata hasara in ba uzuri ya kai uzuri ba to malamai a da da babu harkar memory ba harkar recording sai abokin karatu da ya je ya jiyo shi za ka zo ka samu kafin karatu na gaba ya gaya maka abin da ya ɗauko in ya rubuto ne ka kwafe nashi don kada a sami gap wani wuri da kai baka samu ba to yau mu ga abubuwan sauƙi wani uzurin ya gitta baka zo ba an ɗauka a cikin sauƙi kila ma har da hoto an karanta kuma kana da littafin amma ba za ka nema ba ka zo ka je ka zauna ka sa ka ji inda aka yi din nan babu yayi bari in je in zauna don ka a sami gibi a karatuna muna yin wannan to abin da zai sa mu yi shine san ilimi shehu Usman an sa masa san ilimi sannan wal ibada an sanya masa san ibada wato yawan ibada fa fataha Allahu alai wa saboda haka sai Allah ya buɗa masa wa nawwara qalbuhu bil iman Allah ya haskaka zuciyarsa da imani yawan ibada ibada kuma ilmance Allah na taimakon bawa ya ƙara masa haskin imani domin ibada din tana ƙara maka san Allah san wanda kake ibada da shi san Allah kuma yana ƙara imani saboda haka ya sami wannan min sibahu ilal maut tun yana ɗan yaransa har ajalinsa haka shehu Usman yake wa tafannana fi jami'il funun shi ma yayi sami ya to yayi tafannana ya sami fannoni daban-daban fi jami'il fununi a dukkan fannoni na ilimi wa tafaqqaha wa tahaqqaqa yayi fiqhu ya san ilimin fiqhu har ya kai matsayin muhaqqiqi zai ga magana ya kalle ta iya cewa nan akwai gyara wanda ya faɗe ta akwai kuskure akwai gyara shine muhaqqiqo zaka wannan lokacin irin su malam Albani kenan da suke ta haƙiƙi to shi ma a zamanin sa Allah ya bashi irin wannan ilimi din wa allafa kaseeran min al-kutubi fi fununi mukhtalifa ya wallafa littafai a fannoni daban-daban wato wanda suke masu amfanin gaske qala al-sheikh Adam Ilori rahimahullah ɗaya daga cikin malaman tarihi da na lugha babban malami da aka yi a nan ƙasar Sheikh Adam Ilori ya yi rubutu a wani littafi da ya kira shi al-Islam fi Nigeria ya yi ɗan faɗo magana shi Shehu Usman bin Fodiyo sai yake cewa sharaka ibn Fodi al-mujahidi na fi sabilillah bi nafsihi fa hamala silaha wa qada al-junud wa qatala hatta ja'ala kalimatullah hiya al-ulya wato Shehu Usman ya yi musharaka wato a ɓangaren mujahidai wanda suka yi yaƙi fi sabilillah to da shi aka fita bi nafsihi da kansa ba ya haɗa rinjina ba ya naɗa kwamanda ku tafi ni ina gida a'a shi da kanshi ya shiga cikin sojoji fa hamala silaha ya ɗauki makami wa qada al-junuda ya jagoranci runduna ta yaki wa qatala yayi yaki hatta ja'ala kalimatullah hiya al-ulya har sai da ya sanya kalmar Allah ita ce sama akan kalmar kafirci wa kalimatul kufr hiya sufla ya sanya kalmar kafirci ita ce a kasa wa assasa dawlatan islamiyatan ittasahat jami'al bilad al-ma'rufah al-yawm bil wilayat al-shimaliyah min bilad Nigeria yayi yaki ya tsaga tutar musulunci ya karya tutar kafirci ya assasa daular nan ta musulunci wacce ta kunshi dukkan wato jihohin arewa wanda yau suke a ƙasar Najeriya aka ta sanin su da wato yankin arewa jamhuriya lokacin su Sardauna kiran ko hasan da arewa ne da kuma gabas da yamma haka Najeriya take kafin a sake tsatsaga ta ko jihohin arewa dinnan gaba daya suna karkashin inda ya tabbatar da jihadin sa ya da kyautata rayuwa ta musulmi al-ma'rufati liyum wato bil wilayati shimaliya min bilad Nigeria wa kad kana aliman wa faqihan ya kasance masani ne sannan kuma malami ne sannan masani sai aliman wa faqihan ga ilimi sannan ga sanin shari'a shine faqihi ko wa wa'izan wa murabbiyan wa muslihan wa za'iman wa qa'idan wa amiran wa hakiman wa imaman bal huwa ummatun wahda nan bobin girma jan guda 10 duka shehu usman ya hada su ko gaba kenan wanda yake na farko le malami ne masanin shari'a ne mai wa'azi ne sannan mai tarbiyantarwa ne murabbi kenan sannan muslihan mai gyara al'umma mai kokarin a gyara ka san salihi muslimi shi a karan kan shi salihi ne sannan muslihan mai kokarin gyara wasu ne wa za'iman jagora ne shi ko shi ne za'im wa qa'idan kuma komanda ne dan ya wuce yaki shi ne komanda an bi shi sannan amiran kuma shi sarki ne wato shugaba kenan na gaba daya hakiman kuma yin hukunci zai zauna a kotu a zo ana shari'a a matsayin shi na alƙali kenan sannan wa imaman kuma ya wuce an bi shi sallah yayi hudu ba ya jidde wannan wasu nambobi ne na girma kai a ƙarshe yake bal huwa ummatun wahdahu shi kadai ai al'umma ne abin da ya assasa yace wala shakka anna amiral mu'minin kad ta'athara bi walidihi katira to sai kuma yana magana da shi Shehu Usman to Shehu Muhammad Bello hakika ya tasirantan wato ya tasirantu haka kuma muna bayani cewa tasirantu da mahaifinsa tasiri mai yawa zalika li asbabi minha saboda wasu sabubba ga sunan zamu basu sai da rasin gaba domin an nuna man sunan minti uku nan zamu tsaya inda zamu ji sauran dalilan da yasa ya tasirantu da mahaifin nasa a darasin mu na gaba insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan tare abinda ne kuskure Allah ya gafarta mu Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa wannan magabata namu Allah ya ba mu ikon koyi da rayuwa irin tasu da take cike da yin musulunci hidima kun ga nambobin nan guda 10 da aka fada sai ka duba kaga kai wane kake ciki in baka ciki to kokari kaga ka dan shiga cikin wasu wasu dai dama ai sun kucce mana ko amma wasu suna nan zaka iya samu kai ma ka shiga ciki samu shiga ciki yanzu ba zaka zama mai tarbiya ba ba zaka zama mai gyara wani ba ba zaka iya zama a matsayin ka na wato ainihin mai wa'azi ba ai wa'azi hawa hawa ne ko matarka da ƴaƴanka ba zaka yi musu wa'azi ba da abokanka abokan kasuwancinka abokan aikinka ai dai zaka zama mai wa'azi ko haka nan ka zama faqihi masanin shari'a duk zamu iya zama a hankali Allah ya mana jagora Allah ya tabbatar da imanin mu Allah kuma ya tabbatar da gadigan mu ina ga sai mu tsaya nan sai a kira sallah
Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أموالي كي يما أقول أبي أبوا أبي سابقات الشتئين تنبيو ألا يسا أدل أكي نجربا ألا يبارد ساعة أدل أكي نما ألا يبارد ألا يبيان ذلك يتم قوى بقاتيشنا الخير الشيدي نما دوان دماء بس نما با ألا يأتي مسلم مودي مبقاتاني سوى كريش هو كما لإلم مكاتي بيك لإتا أولي رسا shine a samar kamar da karatun manajiya Allah shine ake nufa da dukkan bukata Allah ka san bukatun mu da wanda ya nemi addu'a ya masa addu'a don da bai nema ba ka san bukatun mu Allah muna kama kafa da suna da kyawa kibobin kamar daukaka ka biya mana wannan bukatun mu na kai ka biya mana bukatun mu na kai Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na kai da sharri ka canza su zuwa ga alkhairi Allah ka taimake shi wa gabanin mu Allah ka tafafe su da tsare su daga fitinar shugabanci Allah ka ba su mashawarta na gari ba su neman su da shari'a Allah ka mai da sharar kansu wannan kasa ta mu Allah ka ba kara mana zaman lafiya Allah ka kara mana zaman lafiya tare da imani Allah ka yayi mana damuwa ta kuncin rayuwa da wahalar farashi yadda ka yayi mana damuwa ta harkar tsaro Allah ka yi mana wannan kuncin rayuwa Allah ka cire wannan tsada ta abubuwa Allah ka yassare mu wannan al'umma Allah ka ba wannan al'umma abini kai ne mai azurtawa Allah ka azurta mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk